سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ملا يمتنا بانر 20 بانر بقي بقي جواتم رمضان شكرا تدبولة في خبيدة عند شدة هري لا يوم بقي جواتنا أكو دبولة عشرين دبير كنت دمك سبع حدوة دمون مدارسة أتكين أيوم الله سبحانه وتعالى الله من أكو تنسل كيا ساكي داو دمو الله سبحانه وتعالى باب إلمي بأمبانية باب إيكم أيكيرش الفرقه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا فدا سن حديثي من درجة يسيه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم babu wasu mutane da zasu hadu a wani gida daga cikin gidajen Allah subhanahu wa ta'ala suna karanta littafin Allah suna karar juna sani a ciki face illa nazalat alaihim sakina face sai nutsuwa ta sauka akan su wa ghashiyatkum ar-rahma rahmar Allah madaukakin sarki zata lallabe su wa haffatkum al-mala'ika mala'iku da su kewaye su domin sauraron ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam baiwar iya karanta maganar Alƙur'ani, su mala'iku ba su samu wannan darajar ba. Ya sa duk wajen da ake karanta Alƙur'ani mala'iku za su sauka a wannan wajen har sashin su za su dinga kiran sashi haka ambaton Allah madaukakin sarki. Annabi tsira da mutane su tabbata gare cikin wani hadisi ibantace yake cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahi lalle Allah yana da wasu mala'iku da suke kewayawa in suka tarar da majalisi da ake ambaton Allah madaukakin sarki sai su ce halummu ila hajatikum ku taho zuwa ga bukatar sai su zo zauna tare da waɗannan mutane. A wannan hadisi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mutanen da za su hadu a wani gida daga cikin gidajen Allah suna karanta littafin Allah suna karar juna sani a ciki yace face sai nutsuwa ta sauka akan su rahmar Allah ta lallabe su mala'ikun Allah sun kewaye su. Na hudu yace wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai ambace su a cikin waɗanda suke tare da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan majalisi namu yana daga cikin irin waɗannan majalisan. Insha Allah za mu ci gaba da karatu a cikin waɗannan ayoyi na azumi gabanin zuwa fara ya dora daga inda ya kwana. Za mu karanta aya ta 185 shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الله سبحانه وتعالى كتوى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يتوانا شين وتر رمضان لأقصوا كده القرآن من درجات تنسى هدى للناس an saukar da alqur'ani domin ya zamanto shari'a ga mutane. Wannan shine mafi girman aiki na alqur'ani, littafi ne na shari'a ga mutane. Wa bayyinatin min alhuda, malamai suka ce cikin alqur'ani akwai dalilai kafafu daga shari'a, suna nufin duk mutumin da yake neman gaskiya da karanta mai ayoyin alqur'ani ya same ta, sai dai in yayi girman kai ya ki karba. Wal furqan, kuma mai rabewa tsakanin duk mai kyau da mara kyau, tsakanin gaskiya da ƙarya, tsakanin shirka da tauhidi, tsakanin kyawawan halaye da munana. Faman shahida minkum ash-shahra, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya halarci wannan wata daga cikin falyasumhu, idan yana halin zaman gida ba halin tafiya ba, ya halarci watan Ramadan, yana halin lafiya ba majinyaci bane shi. Idan mace ce ta tsarkaka daga jini na haila da kuma jini na haihuwa, to irin waɗannan rukunan na mutane yace falyasumhu, wajibi ne ya azumci watan Ramadan. Wa man kana maridan, Allah subhanahu wa ta'ala din yace duk wanda ya kasance majinyaci daga cikin ku, din yadda aka yi bayani jiya, wacce take da alaka da azumi, au ala safarin, ko ya kasance a halin tafiya, kowace irin tafiya, ko mun karancinta ko mun yawanta, domin ita babu wani ma'auni da za ka iya gane cewar wannan tafiyar ga yadda take har sai an je an dawo. Fa'iddatu min ayyamin ukhra, wanda ya kasance majinyaci ko ya kasance a halin tafiya sai ya sha, to ya kirga kwanakin da ya sha sai ya rama min ayyamin ukhra a wasu kwanaki na daban, amma idan bai sha ba shikenan. Yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah madaukakin sarki yana nufin ku da sauki. Malamai suka ce shi yasa ya shar'anta muku ku sha azumi idan kuna da uzuri na tafiya ko uzuri na jinya ko wasu daga cikin uzurarruka da suke karɓar ku. Wala yuridu bikum al-usra, Allah madaukakin sarki baya nufin ku da kunci. Malamai suka ce shi yasa bai ce kowa dole sai yayi azumin ba, ko yana da lafiya ko ba shi da lafiya, yana halin zaman gida ko halin tafiya, tana haila ko ba ta yi, yace shi yasa Allah madaukakin sarki bai muku wannan ba. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, kuma domin ku girmama Allah madaukakin sarki ta hanyar kabarbari a bisa shiryar da ku da yi, wato godiya za a yi da waɗannan kabarbari. Wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa su ne kabbarorin idi, nan ana magana akan azumin ya zo ƙarshe, kabbarorin idi ake nufi a nan. Wasu suka ce a kabarbari ne da ake farawa amma ake kare su, ko kuma suke saduwa da kabbarori na idi. Waɗannan kabarbarin ana farawa ne daga lokacin da aka ce an ga wata na Shawwal, wato watan ƙaramar sallah ke. Daga lokacin da aka ga wata, mutum zai fara waɗannan kabarbari fili ta yi har zuwa lokacin idan da sallah, kamar wasu suka tafi akai, wasu suka ce a'a zai ci gaba da yi, ya wayi gari yana yi, ya kama hanyar zuwa masallacin idi yana yi, ba zai daina kabbara ba har sai lokacin da ya gani ban ya fito zai zo ya tada sallah. Subhanahu wata'ala ya ce wa la'allakum tashkurun, tsammanin ku gode wa Allah madaukakin sarki akan waɗannan ni'imomi da ya muku masu girma. Ni'imomin su ne saukar da alqur'ani cikin wannan wata, alqur'ani da ya kunshi shari'a, sannan sauki da Allah madaukakin sarki ya kawo muku, da kuma wannan shari'a wacce take mai girma, shari'a mai daraja. Wannan ayar tana daga cikin ayoyi masu girma da suka yi bayani akan wannan ibada ta azumi. A cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana wasu daga cikin ababe masu girma da suka faru a cikin wannan wata na Ramadan. Daga cikinsu akwai saukar da alqur'ani mai daraja, ko kuma fara saukar da alqur'ani mai girma, domin alqur'ani ya sauka dukkan watanni. Amma nan da Allah madaukakin sarki ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an, ana nufin watan Ramadan da aka fara saukar da alqur'ani a cikinsa. To da Allah madaukakin sarki ya ce shahru ramadan, wannan shine wata na Ramadan, idan kuna neman sai shine wata na tara aka ce larabawa sun sanya wa watanni suna ne gurgudan ababan da suke faruwa a ciki shi watan ramadana yakan zo a lokaci na garji lokacin zafi daga rama wato kasa da take tafarfasa take kuna kasa ta sahara kowa ya san yadda take zafi to sai suka ce watan ramadana wata na garji wata na zafi so sun sanya wa watanni suna gurgudan yanayin da mutane suke samun kansu a cikin wannan wata to Allah madaukakin sarki yace wannan shine wata na ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda aka saukar da alqurani a cikin sa ma'ana aka fara saukar da alqurani a ciki malamai suka ce alqurani mai daraja yana da sauka biyu sauka ta farko an kwafo alqurani izu 60 daga lawhul mahfuz mun sani duk abin da zai faru a cikin wannan duniya Allah madaukakin sarki ya rubuce shi ko ba haka ba yace inna Allah tabaraka wa ta'ala cikin hadithina nabi sallallahu alaihi wasallam qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sanatin wa kana 'athfuhu 'ala al-ma' Allah subhanahu wa ta'ala ya qaddara ya tsara duk abin da zai faru a cikin halittu gabanin ya halicci sammai da kasai da shekaru 50,000 ya tsara ya gaba har wannan zaman da muke a nan Allah ya san waɗanda za su zo ya san inda kowa zai zauna ya san idan aka tashi inda kowa zai watakila la'alla wani bai tsara zai je wani waje ba amma Allah madaukakin sarki ya sani to Allah ya kaddara ya tsara kaddara ta halittu gabanin ya halicci sammai da ƙasa da shekaru 50,000 yace wa kana arshuhu 'ala al-ma to daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara din akwai waɗannan littattafan na Allah madaukakin sarki kuma duk an rubuce shi yana cikin lawhul mahfuz alqurani da sauran littattafai na Allah to alqurani mai daraja an kwafo shi izu 60 daga lawhul mahfuz aka ajiye a sama ta daya an rawaito daga Abdullahi ibn Abbas yake cewa fusila alqurani min adh-dhikri fa wudi'a fi bayti al-izzati thumma nazala ba'da dhalika nujuman an kwafo alqurani an ciro shi daga lawhul mahfuz sai aka ajiye a sama ta daya a wani gida da ake cewa baitul izzati malamai musamman na ulumul qur'ani suna cewa wannan baitul izza da yake sama ta daya wannan sama ta daya sama as-sama'ud dunya kamar yadda alqur'ani yake yi mata suna suka ce shine ka'abar mala'iku kamar yadda su kuma mutane suke da ka'aba wannan da take garin makka kuma mala'iku suna shiga ciki suna bautar Allah madaukakin sarki mu kuma muna kewayta mu yace to a cikin wannan gidan baitul izzati aka ajiye alqur'ani izu 60 sa'an nan ya sauka bayan nan lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara fara saukar da shiga nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara sauka aya aya sura sura ayoyi ayoyi a tsawon shekaru 23 har lokacin da aka gama saukar da shi to shi yasa suke cewa alqur'ani yana da sauka biyu saukowar farko daga lawhul mahfuz zuwa sama ta daya sauka ta biyu kuma daga sama ta daya zuwa ga zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril ya dinga da kwan kawowa tsawon shekaru 23 wasu suna cewa shekara 21 wasu suna cewa da biyu wasu kan ce da uku amma shekaru 23 shine abin da ya fi shahara kuma shine abin da ya fi dacewa da rayuwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam domin sai da shekara 40 aka turo shi ga mutane sannan bayan nan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara 23 shekaru 63 yayi a duniya sallallahu alaihi wasallam haka Abu Bakr haka Umar haka Aisha su hudu a jere shekaru 63 suka yi babu wanda ya kara ko shekara daya sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakr da Umar da Aisha radiyallahu anha to Allah madaukakin sarki yace wannan shine watan ramadan da muka fara saukar da alqurani domin kada mutum su wata same shi yace an saukar da alqurani a yakin tabuka yakin tabuka kuma an ka ba tarihi zaka samu ba a cikin watan ramadan ya sauka ba qurani ya sauka kamar yadda malamai da ulumul qur'an kamar malam littafin al-itqan imam suyuti ya kawo daga cikin nau'o'i na wannan ilimin yace al-layli wal nahar as-sayfi wash-shita'i akwai ayoyin da suka sauka da damuna akwai ayoyin da suka sauka lokacin rani akwai ayoyin da suka sauka da daddare akwai wasu surori ko ayoyi da suka sauka da rana akwai wanda suka sauka a halin tafiya akwai wanda suka sauka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin zaman gida akwai wanda suka sauka a garin Makka a cikin garin akwai wanda suka sauka a cikin garin Madina akwai wanda suka sauka a tsakani akwai ayoyin da suka sauka ba ma a cikin jazirar Larabawa ba gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana baitul maqdis shine fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika akace wannan ta sauka ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Isra'i da Mi'raj shekara ta goma bayan hijira to shi yasa idan suka zo suna magana dangane da ma'anar wannan ayar ko surar yar Makka ce ko wannan yar Madina ba wai suna nufin dole ta sauka a cikin garin Makka ba yar Madina kuma dole ta sauka a cikin garin Madina suka ce idan ka faɗi wannan to akwai tambayar da za ma ba za ka yi ba da amsa ba sace maka su kuma ayoyi da surorin da suka sauka a tsakanin Makka da Madina mai sunan su in ka iya ba da amsa sai a ce maka to surori ko ayoyin da suka sauka a hanyoyi a hanyar tafiya jihadi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba kamar ayoyin suratu at-taubati da suka sauka a hanyar zuwa yakin Tabuk zuwa yakin Tabuk na'am da Allah madaukakin sarki ya kira shi jaishul usra kaga mutum ba zai iya ba da amsa ba sai suka ce abinda ake nufi da sura yar Makka ko aya yar Makka ita ce aya ko surar da ta sauka kafin hijira ko a ina ta sauka ba ruwanka kafin hijira dai ko a garin Makka ko ma a Madina ta sauka ko ma a waje ba ruwanka suka ce sura ko aya yar Madina ita ce wacce ta sauka bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa idan kuma aka sake bayani ana iya cewa abin da ya sauka a shekaru 10 farko na annabta ko kuma shekaru 13 farko na annabta na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma abin da ya sauka a shekaru 10 karshe shekarun Madina kenan wannan shi ake kira al-Madani to wannan shine zai tattaro maka dukkan abin da ya sauka na Al-Qur'ani wa tarana Ali radiyallahu anhu ya hauka minbari wasu suna ta mai tambayoyi har wasu suka yi tambayar ganganci sai ja hushi ya hauka minbari yace saluni fa wallahi la tasaluni an shay illa ba'atukum yace ku ci gaba da tambaya sai na rantsa idan Allah ba za ku tambaye ni wani abu ba sai na ba ku labari babu wani abu da ya sauka a cikin Al-Qur'ani face na san lokacin da ya sauka da daddare ko a cikin yini sannan akan tudu ne ko kuma gangare yace wallahi na sani haka Abdullah ibn Mas'ud yake ambatawa wallahi nafsi bi yadihi ma nazalat ayatun fi kitabillah illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa ayna nazalat walau kuntu a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhu al-ibilu la'ataitu yace na rantsa da Allah babu wata aya da ta sauka a cikin littafin Allah madaukakin sarki face na san a ina ta sauka sannan akan wa ta sauka Abdullahi ibn Mas'ud zai kishin gida ya baka labarin Al-Qur'ani daga farko har ƙarshe ka karanta aya sai ce lokaci kaza ta sauka kai akan wani ma take magana ko akan su wani Abdullahi ibn Mas'ud yayi mu Al-Qur'ani wannan sanin da shi da irin su Ali ibn Abi Talib da wasu daga cikin manyan malamai a cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake ba mu labari anan cewa wannan shine watan Ramadan da muka fara saukar da Al-Qur'ani a ciki a daren Lailatul Qadr Allah madaukakin sarki ya kira dare mai albarka yace me yasa muka saukar ko kuma to menene Al-Qur'ani to saboda littafi ne mai daraja littafi ne da ya kunshi abubuwa da yawa baka isa ka ce kai ta'arifi na Al-Qur'ani ka bada ma'anarsa a cikin kalmomi ɗaya ko biyu ko layi ɗaya ko biyu ba sai sa an ka buɗe littafin na ulumul Qur'an gaba daya zaka ga ma'anar Al-Qur'ani sai sun kawo maka zance kusan rabin shafi yace huwa kalamullahi ta'ala Al-Qur'ani shine al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasitati Jibril bi 23 sana al-muta'abbadu bi tilawatihi المنقول إلينا بالتواتر المتحدى بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة البقرة سكتي القرآن شين مغانا كألا مدعو كتن سركي وانا تافتر مكة سورا مغانا أما تكتي مغانا تألا التورا ما مغانا تتألا إنجيلا مغانا تتألا زبورا كمغانا تتألا وكذا حدين زمانا بتجاو فتوى suka ce al munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam magana ta Allah amma wacce aka saukar da ita musamman ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu ka fitar da su a taura ko dalila da mun ba gare shi aka saukar ba tira da mun ci tabbata gare shi suka ce bi wasifati jibril ta hanyar mala'ika jibril shi yake kai wa'ayi zuwa ga annabawa tun daga na farko har zuwa ga cikamakin annabawa khataman nabiyina annabin karshe sallallahu alaihi wasallam suka ce fi 23 sana a tsawon shekaru 23 aka saukar da alqur'ani amma babu cin karo tsakanin na farko da na karshe amma yanzu mutun ya dau alqur'ani ya fara rubuta littafi shekaru 23 yana yi sai ya manta ya ce kaza baki ne ya je can karshe ya ce maka fari ne sai an ankarar da shi kafin ya gani ya manta kuma alqur'ani babu wannan me yasa saboda magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ce al-manqulu ilayna bitawatur shi al-qur'ani shine littafin da aka rawaito mana ta hanyar tawaturi wato jama'a suka karba suka baiwa jama'a haka akai ta murginawa har aka zo gare mu mu ma muhaddatan mu za su karantar da wasu da za su zo haka za a yi ta tafiya har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya so to shine al-manqulu shi yasa duk wanda zai musu al-qur'ani duk iya musu mutum bai isa ya rushe inganci na alqur'ani ba ko kuma ya katse alakarsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai isa ba yasa allah madaukakin sarki domin ya tabbatar wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta wannan littafin da yace mana ya saukar a irin wannan wata na ramadan a daren lailatul qadr ko kuma ya fara saukar da shi akwai alqur'ani da aka samu a kasar turkiya a cikin ruwa aka fito da shi sai suka duba suka ga shekarunsa 1200 akwai qur'ani yana hannun turawa sai shekarunsa 1300 suna ma tunanin wani ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shekara 1300 to duk yadda mutum zai yi musu sai dai ya ce bai gamsu da abin da yake cin alqur'ani ba amma ya tunkuɗe cewar alqur'ani ba littafi bane mai inganci ko ba daga Allah madaukakin sarki yazo ba za ku ga kafirai ba akan wannan suke musu ba domin wannan ya karbi mutum duk ilimin da aka samu ta hanyar tawaturi wato shine jama'u masu yawa su baiwa jama'u masu yawa wannan baka yi saka tunkuɗe ba misali ko mutum bai taba zuwa a makka ba ya san akwai ɗakin ka'aba yanzu Allah ka samu mutumin da yake ce maka kai ka'aba nan babu ita ba wannan shi bai yadda ba wannan mai hankali zaka dauke shi ko bai taba zuwa ba wasu sun je sun dawo sun baka labari ka kaddara babu talabijin babu kaza mu a yanzu da ba komai ana iya gani ma kaddara mutum ne da yake rayuwa irin da sai dai a baka labari akwai makka ba sannan akwai ɗakin ka'aba ko ne zo ya ce maka dala garin Abuja nan babu wani gari mai suna Abuja kariya suke yi kaga wannan ilimi ne da mutum bai sai kareta ba ko shi bai gani ba wani wasu sun gani a barinsa sun zo sun bashi labari to shine tawaturi ba al-ilmu daruri malamai suke cewa shine ilimi na larura wato ilimin da ba ka da buƙatar sai kai dogon tunani ko dogon nazari ko ka kasance mai kaifin basira kafin ka sani to shi yasa hanyar da alqur'ani yazo babu wani da yake sai musu sai dai mutun yayi musu abinda alqur'ani ya kunsa saboda san zuciya to sai suke cewa al-mutahadda bi aqsari suratin min ko al-muta'abbadu bi tilawati shi alqur'ani littafin Allah an kana neman in kana son ka san ya yake shine littafin da ya wajaba a karanta a sallah ya ta'ayyana a karanta a sallah wa'ayi kashi uku ne akwai alqur'ani akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wa'ayi ne domin annabi an saukar mai da wa ma yantiqu anil hawa Allah madaukakin sarki ce annabi baya furtawa daga sarrai kenan duk abin da annabi ya faɗa shi ma wa'ayi ne sai abin da yake tsakiya al hadithul qudsi ita kuma magana ce ta Allah da yake turo mala'ika jibril da ita sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isarwa al'umma magana ce ta Allah amma annabi yana isarwa da lafuzansa to shi yasa suka ce shi al hadithul qudsi wani matsayi ne na wahayi tsakanin alqur'ani da hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wahayi hukun a ciki guda ɗaya ne idan mutun ya karanta a sallah ake karba shi ne alqur'ani dama shine mafi daraja shine mafi daukaka kuma hadisi duk da wa'ayi ne amma kuma magana ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al hadithul qudsi kuma sako ne daga allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake isarwa kamar kai ne wani ya ce maka je ka kira mun wani idan ka je me zaka ce in ka je cewa zaka je ka kira mun wani sai ba za ka yi ana kiransa. Da malam ya kaije ka me ya sako lafazin sako. To suka ce Allah madaukakin sarki yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka fada wa al'umma ta kaza. To shi kuma sai ya fada da lafazin sa haka wasu daga cikin maluma suke fassarawa duk da wasu suna da wata fassarar da ta sha bamban da wannan. To sai suke fada dangane da ma'anar Al-Qur'ani al-mutahadda bi aqsari suratin minhu. Shine littafin da aka kalubalanci duniya da sura mafi gajarta a cikin sa kamar inna a'tainaka al-kautsar. Tunda aka saukar da Al-Qur'ani shekara 1400 da Musa har zuwa yau babu wanda ya iya zuwa da magana da kai kama da wannan. Akwai wanda suka gwada amma sai suka zo da abin dariya. Akwai wani ana ce mai Abul Ala al-Ma'arri shi ma wani lokaci da yaji ana ta maimaita wannan sai ya ce bari ya amsa wannan kalubalen. Aka ce tattara takaddu da alkaluma ya shiga daki ya rufe kansa ya ce ba zai fito ba sai ya zo da abin da yayi kama da Al-Qur'ani. Aka ce sai ya bude Al-Qur'ani yana budewa sai idan sa ya kai kan fadin Allah madaukakin sarki a cikin Qasas wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayhi wa ja'aluhu min al-mursalin. Abinda ayar ta kunsa shine mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar Annabi Musa al-ardi'ihi cewa ki shayar da shi. فإذا خفت عليه ما إذا يمكن جسره أكنسا فرعون زي ترودا كاروسو كاما شسي ينكا كما يدسي ينكا جاريري يمكن جسره أكا فألقيه في اليمن أكا شيتو غواتا مبتا كجيب أشياء أتكين كوجي مانا كسانيا أتكين تابوت أتكين أفواجي كما يدسو أو تسورة سيكسانيا أكوجي مو ذا مكتا شين دمكيسو ولا تخافي ألا يتما تكرك جسره ولا تحزني كاركي باكين تكي إنا رادوه إليك مو ماسو dawo da shi ne zuwa gare ki zai dawo wannan din kide ki aiwatar da abin da aka ce ki zai dawo waja'iluhu min al-mursalin duk bayan an gama wannan za mu sanya shi daga cikin manzali. Aka ce wannan malamin larabcin kuma yana gadara da san larabci yace bai taba gani irin wannan magana ba a cikin magana da bata fi layi da ita rabi ba amma Allah madaukakin sarki yayi amfani da kusan salo na magana sama da shida. Aka ce ya bada labari shine wa auhayna ila ummi Musa sannan ya bada umarni so biyu yayi hani so biyu sannan yayi albishir so biyu duk a cikin magana daya yace dan adam ba zai iya wannan ba kima daga lokacin aka ce sallama ya sallama da haka. To abinda malamai suke faɗa idan a baya ba a iya ba a samu wanda ya iya zuwa da makamancin Al-Qur'ani ba ya amsa wannan kalubalen to larabawan yanzu ba za su iya ba to mun larabawan jiya sun fi ne uriya larabci na yau zan su fi na gobe haka za a yi ta tafiya. Idan waɗancan da suke gadara da larabci tunda balarabe shi babu abin da yafi gadara da shi sama da zance harshe iya magana za a je a ci kasuwa a kasuwanni na jahiliya suku ukab suku dhil majaz suku dhil majaz da suku dhil majinna suna da kasuwanni za a ci kasuwa sai kuma a zo a baje kolin magana a yi ta alfahari waɗanda suka iya zance da mawaka da kaza kowa ya zo ya tsaro magana ya zo ya kawo su yi ta musabaka suna gasa wanda yake a ƙarshe sai a sanar samu daukaka da shi da kabilarsa da aka saukar da Al-Qur'ani aka ce wannan kasuwar aka rufe ta gaba daya kuma Al-Qur'ani ya zo da zancen da babu wanda yake zuwa da irinsa. A cikin wakokin Larabawa sun ware guda 7 ko guda 10 wanda suka rubuta su da ruwan zinari su ake cewa al-mu'allaqatu sabah da ruwan zinari suka rubuta saboda abin da suka kunsa na azanci aka manna a cikin ɗakin Ka'aba amma da aka saukar da Al-Qur'ani sai waɗannan ababan suka koma ba komai ba. Kuma Al-Qur'ani din yadda suka kai da kafircin su amma haka wasu daga cikin manya-manyan garin Makka suke hada idanuwan su banci su je su lallaba suna sauraron Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta Al-Qur'ani a cikin sallar dare. Wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je cikin ɗakin Ka'aba yana yi wani kafiri ya fito babba wani shi ma babban kafirin ya fito sai suka yi kacibus me ya fito da kai kai ma me ya fito da kai duka sun zo sauraron Al-Qur'ani domin suna jin dadin sa. Amma me ya hana su imani shine hasada da kuma kada mulkin su ya gushe abinda suke samu na duniya. To sai suka ce ayi alƙawari daga yau kar wani ya sake dawowa kuma wace gari suka sake dawowa. Kaga shine abinda Allah ya faɗa fa innahum la yukadibuna walakinna zalimina bi ayati llahi yatahadun ba kai suke karyatawa ba don ba su isa ba su taba kama ka da ƙarya ba amma azzalimai musu suke da ayoyin Allah subhanahu wataala. to sai suke cewa alqur'ani shine littafin da aka bude shi da suratul fatiha sannan aka cike shi da suratul nas wannan takaice kenan duka ta'rifin ba takaitacce bane amma dai shine mafi karancin abin da za a iya fada to har ila yau alqur'ani wannan da Allah ya ce unzila fihi alqur'an wannan littafin duk duniya babu littafi makamancin sa to mun kowan littafi daraja ta farko ta alqur'ani Allah ku kalamullah magana ce ta Allah amma duk littafin da ka dauko za a ce mana wane ne ko ba haka ba duk littafin da ka dauka za a ce na malam wane ne ko na su wane ne ko kasa kaza ta sa abu gashi ba dai na Allah bane ko ya koda ya kunshi maganar Allah maganar manzon Allah amma ba na Allah bane magana wani da ya tattaro kuma banda alqur'ani wa in ahadun minal mushrikeena istajara ko Allah madaukakin sarki ce fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amanahu zalika bi annahu qawmun la ya'lamu idan wanda daga cikin mushrikai ya nemi mafaka a gare ka fa ajiru ka bashi mafaka hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah da musulmai suke karantawa sannan ka isar da shi zuwa ga wajen da zai aminta to alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala daraja ta farko kenan duk wani littafi kuma magana ce ta wani Nabi daga cikin abin da wannan littafin yake manta da shi lalle cikin sa babu shakka ko kokonto ballata na a samu ƙarya Allah ya kore mafi karancin abin da za a iya samu na kuskure shine shakka shakka yace bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ko zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin wannan littafin babu shakka ko kokonto cikin sa babu shakka ko kokonto a cikin alqur'ani suka ce wannan shine mafi karancin abin da za a iya samu a layin kuskure a samu shakka idan ba a samu shakka ba kaga ba za a samu me tuntube ba ba a samu tuntube ba za a samu kuskure ba ba a samu kuskure ba za a samu ganganci ba ba a samu ganganci ba ba za a samu ƙarya ba ce wallahi madaukakin sarki sai ya kore mafi karanci domin ya nuna maka mai yawan ƙarya babu ita ce wannan littafin kuma alqur'ani yana da abokan gaba kamar adadin kasa tun lokacin da aka saukar da shi amma har zuwa yau babu wanda yake cewa ga ƙarya a cikin littafin ya bada labarai kala kala dai bisa ukun alqur'ani ma din labarai ne alqur'ani malamai suna kasa shi gida akwai ayoyi da suke magana akan tauhidi akwai ayoyi da suke magana akan hukunta hukunce kuma ni da hani kashi na uku kuma shine labari dai bisa ukun alqur'ani labarai ne amma ba iya kama alqur'ani da ƙarya ba cikin waɗannan labaran da can turawa suka yi wa musulmai dariya idan suna karanta musu ayoyi da suka yi magana akan girman jiki irin na samudawa da ada sai su ba taba yin wasu mutane masu irin wannan kamannin ba ƙarya ne amma da kansu a wajen tona-tonan su neman man fetur neman wane ne sai suke tono skeleton na irin waɗannan halittu masu girma sai samu skeleton ya kuma sallacin nan sai to kaga sai abinda alqur'ani ya bada labari cewar akwai wasu mutane da suka rayu masu girman jiki masu kaza Allah madaukakin sarki sai yake fitarwa lokaci zuwa lokaci daga cikin abin da alqur'ani yake banta da shi littafi ne da babu cin karo a cikin sa tuka da warwara babu yace afala yatadabbaruna alqur'an na'am
afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira
Allah madaukakin sarki yace afala yatadabbaruna alqur'an shin ba za su tuntunta ni ba kan wannan littafin ba sai tunani akan abin da ya kunsa na ayoyi da hukunce hukunce yace walau kana min inda ghayrillahi da daga wajen wani Allah madaukakin sarki wannan littafin yazo la wajadu fihi ikhtilafan katira da sai sun samu sabani mai yawa a cikin sa nan yace fari ne can yace baki ne nan yace ba haka yake ba can yace haka yake nan yace ƙarya can yace gaskiya to amma alqur'ani a izo 60 gaba ɗaya babu wannan sai Allah madaukakin sarki yace wannan alqur'ani bai samu haka bane domin anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun Allah ya saukar da shi ne da ilimin sa shi kuma ilimin Allah babu kuskure a ciki babu kokonto a ciki babu ƙarya babu ganganci duk babu waɗannan ababe da suke mai taba mutunci na magana yace babu wannan akwai kafirin da ya musulunta ta dalilin wacce ayat ta farko zalikal kitabu la rayba fi yace wani ya bashi kitabun alqur'ani bature yace da ya bashi waje na farko da sai bude sura ta biyu suratul baqara sai yana fara karanta dalika kitabul lari da fihi ne karanta da tarjuma da turanci wannan littafin babu shakka ko gogonto a cikin yace maganar banza waye ya rubuta littafin yake alwashi waye ya rubuta wannan littafin amma yace babu shakka ko gogonto a ciki saboda ya san dindin tantafai idan ka bude tun a mukaddima da gabatarwa ne littafin yana baka hakuri na tuntube da za a samu a ciki da kuskure da wane ne wanda zai iya gyara haka wasu ke fada da sauransu amma wannan alqur'ani yace a babu shakka ko gogonto a ciki nace wannan littafin ba zai ma karanta ba ita wata ran yana zaune yana kallon TV sai ta ce mai an je duniyar wata da aka je aka dawo suna bada labari sai musulmai suka ce Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa suka ce wata sun ga kaman wata ya taba tsagewa sai musulmai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam an samu tashin a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shi alqurani kenan Allah ya ce mana iqtarabati as-sa'atu wa shaqqa al-qamar kiyama tayi kusa wata ya tsage wato mu'jiza ce Allah madaukakin sarki bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wutarin Qurayshawa suka ce mai idan kai annabi ne ka tsaga mana wannan wata biyu mu ga daya akan dutse kaza daya akan dutse kaza Allah madaukakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah Allah madaukakin sarki sa wata ya tsage sai da suka ga ya rabu biyu sannan ya dawo ya hade to wannan sai yace sai hankalin sai dawo ga alqur'ani yazo ya ci gaba da bincike har ya gano cewa littafi ne na Allah madaukakin sarki ya musulunta to alqur'ani ta shi sai Allah madaukakin sarki yake tunatar da mu kuma shi sai malamai suke cewa Ramadan wata na alqur'ani domin wannan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa dan wata Ramadan ya shigo magabatan mu na kware watsar da komai suke su dawo karatun alqur'ani komai watsar da shi suke su aje ita tafin fiqh su aje ita tafin hadisi da ita tafai a sauran fannoni su aje rufe makarantu ake akwai wadanda suke rufe makarantun su da majalisai da zauruka tun a farkon watan sha'ban tun a farkon watan sha'ban sai su ce wannan wata ne na alqur'ani idan watan ramadan ya shigo kuma sai a dora a ci gaba har rawi sai Imam Shafi'i yana sauka 60 yana sauka a cikin yini sannan kuma yana da sauka a cikin dare wani zai ce sai yake iyawa ko a yanzu akwai alarmomin da ana iya karanta alqur'ani akwai wanda ya karanta alqur'ani a majalisi daya kwanaki ka gani bai fota biyu ba wani saurayi ya karanta a majalisi daya awa 7 amma karatu ne da sauri majalisi daya ba su tashi ba shi da malamin awa 7 ya karanta shi to abu ne da zai iya yiwuwa sannan akwai mutanen da suke iya karanta izu daya a cikin minti 5 akwai wanda zai iya karanta maka a cikin minti 4 to wanda zai iya haka a cikin awa daya izu nawa zai karanta dewa to saboda haka ba abu ne mustahil ba abu ne da ba zai yiwuwa za a iya sauke alqur'ani a cikin yini idan mutum ya maida shi aikin sa sannan za a iya sauke alqur'ani a cikin dare an rawaito Imam Bukhari yana sauka 30 wasu an rawaito kasa da haka wasu sama da haka Allah subhanahu wa ta'ala idan tadda mun kowa sai ya iya abin da zai iya wanda ya sauke alqur'ani ga baki dai zai iya karantawa da ta hanyar dubi sai ita saukewa wanda ya iya zai ya haddace shi sai ita karantawa wanda Allah ya sanar da shi sura daya ita zai ita saukewa mai sura biyu mai sura goma ana so karanta ka je ka sake dawowa ka je ka sake dawowa kai ita ce saukar ka Allah subhanahu wa ta'ala ya da tadda to me yasa Allah ya saukar da alqur'ani Allah madaukakin sarki sai ce hudan linnas ya saukar da alqur'ani domin ya zama to shari'a ga mutane to wannan shari'a ta alqur'ani malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya siffanta ta da siffofi hudu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun shari'a ta Allah madaukakin sarki da ake samu ta hanyar alqur'ani Allah madaukakin sarki yace idan shari'a ta zo daga ta zo muku daga gare kai annabi adam da matarka hawwa da kai shedan da ka zama da su suka aikata wannan laifin duk ku sauka kasa ku bar aljannar gaba daya kaga kurkuku zaman kurkuku aka kawo a cikin duniya wanda ya aikin abin kirki zai koma ainihin gidansa na farko shine gidan aljanna to yace idan shari'a ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta inji Allah madaukakin sarki fala khawfun alaihim babu tsoro tattare da su na abin da za su fuskanta a lahira wala hum ya'zaluna sannan ba za su yi bakin ciki ba akan abin da za su bari a duniya da mata da ƴaƴa da ƴan uwa da abokan arziki da sauransu da addini in addini ya dame su sai duk ba za su yi bakin ciki ba to kaga idan Allah madaukakin sarki ya shirye da mutum suka ce abu biyu ya kubuta da gare su babu tsoro tattare da shi dangane da abin da zai fuskanta a lahira sannan ba shi da bakin ciki na abin da zai bari a duniya sai ayar karshe a can cikin suratul faha yace fa imma ya'tiyannakum minni hudan haka ne amani taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi shari'ar tan Allah madaukakin sarki fala yadhillu ba zai taba mata ba wala yashqa sannan ba zai tabe ba ba zai wahala ba to suka ce shari'ar ta Allah madaukakin sarki Allah ya sifanta ta da wadannan sifofin hudu na farko duk wanda Allah ya shiryar da shi ba tsoro ta tare da shi dangane da hisabi da tashin alkiyama da sauransu Allah ya kare shi sannan ba zai yi bakin ciki ba da wani abin da zai bari a bayan sa a duniya sannan ba zai mata ba har abada har ya bar duniya ba zai mata ba yana kan shari'a ta Allah sannan kuma ba zai tabe ba ba zai wahala ba a cikin wannan duniya Allah madaukakin sarki ce hudan linnas mun saukar da alqur'ani ne dan yi shari'a da mutane a rawaito cikin wani hadisi mawdu'i wato daga magana ta Ali radiyallahu anhu yace alqur'ani shine magana ta Allah madaukakin sarki huwal faslu laysa bil hazl shine mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya laysa bil hazli ba wargi bane ba huwa sa a cikin sa yace man tarakahu min jabbari qasamahu Allah ko kuma man qadahu man ja'alahu amahu qadahu ila al janna duk wanda ya sa ni alqur'ani ya zama to direba gare shi zai dafi ya kai shi har al janna wa man ja'alahu khalfahu ko wara'ahu saqahu ila Allah duk wanda ya jefa alqur'ani a bayan sa zai dafi har ya jefa shi a gidan wuta yace man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah duk wanda ya bashi daga cikin azzalimai masu tankwar mutane akan abin da suke so Allah zai karye gadan bayan sa shine a farko yake cewa huwa hablullahil matin alqur'ani ita ce igiyar Allah mai kwai da Allah ya kira al'urwatu alwuthqa da malamai suna cewa ita ce la ilaha illallah amma la ilaha illallah a cikin alqur'ani aka same ta to yace la yashba'u minhu alulama malamai ba sa koshi da karatun alqur'ani da nazari cikin alqur'ani da bincike a cikin sa sannan la yakhlaqu min kathratit tardadi alqur'ani baya tsufa saboda yawan maimaitawa shi kadai ne littafin da ba a gajiya da shi alqur'ani shi kadai ne abin da za a yi ta sauraron sa tun zamanin annabi ake sauraro ba a gajiya da sauraron ba akwai tasha idatul qur'an karima kasar saudiya awa 24 qur'ani suke baro akwai tashoshi guda biyu daya hadisi yake karantawa awa 24 dai kuma alqur'ani yake karantawa awa 24 to ba a gajiya da karatun alqur'ani ba a gajiya da sauraron alqur'ani amma a kawo kowace waka ce da ka sani ko mun dadin ta ka ji so goma kai da kanka zaka jefar da ita kaga ji ka haddace ma tun kafin ya fada ka fada to amma wannan alqur'ani aka ce malamai ba sa koshi da shi sannan baya tsufa saboda yawan maimaita kullun ma sabo yake zama kullun sabo yake zama akwai malamin da yace ya ambaci wani littafi na wani malami littafi ne mai daraja littafi mai girma ya kunshi fa'idoji da yawa yace wallahi duk lokacin da ya karanta sama da sau 100 amma duk lokacin da ya bude sai ya samu fa'ida sabuwa to ina kuma ga alqur'ani har yau ana cire idan muka aiki kuma haka za a ci gaba da cirewa Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wal khayl wal bidal wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ya halicci ababan da ake hawa ake tafiya a kansu a wancan lokacin yace al khayl da waqai wal bidal al badri wal hamira da jakuna Allah ya ce litarkabuha domin ku hau kansu wa zinatan kuma domin ado yace wa yakhluqu ma la ta'lamun zai halicci abin da ba ku sani ba mu menene ba mu gani ba a yanzu haka waɗanda za su zo a gaban mu abinda muka gani na kwatanta da wanda za su gani sai ka ga mu nan ba mu ga komai ba to alqur'ani duk yayi al-bishr shi yasa yazo a matsayin ka'idoji dunkulallu da zamani ba zai taba wuce shi ba duk yadda dan adam ne kai da wannan ci gaban da wannan inda alqur'ani yana gaba gaci adam ya sauka kasan teku ya tarar da alqur'ani yana kuma misalan da sai da suke binciken shekaru 300 suka kai gare ta amma shi alqur'ani bai bi alai uku aka bayar ba أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها سيد أكي من سكين شكرون لي أكو أكذو دا أبن دا الله يفدا أسكن وانا آية الله مدوك جنسر كي لا تدو سبحانه وتعالى يسي وبينات من الهدى القرآن كوت شمع القرآن يقول شي دليلي كففو نشريا دو وان دا يجي نمان شريا إن دا جسكي يجي in yanzu cikin littafin nan zai tarar da shi. cewa daga cikin turawa suna musulunta wasu basu ji wa'azi a wajen kowa ba qur'ani suka bude suka karanta ya kai su ga wannan shiriyar wasu kuma sun ji alqur'ani an share fagin ta hanyar wa'azi amma alqur'ani shi ya karasa kai su ga shiriya to duk wanda yake neman shiriya in dai da gaske yake alqur'ani zai kai shi gare ta insha Allah yace wal furqan mun saukar da alqur'ani domin ya zama to mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin mai kyau da mara kai da mara kyau tsakanin sunna da bid'a tsakanin shirka da tauhidi duka alqur'ani yana wannan aiki yace fa man shahida minkum ash-shahra duk wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku na ramadan kace yana halin lafiya yana hali na zaman gida falli yasumbu wajibi ne azumce shi idan mace ce ta tsarkaka daga jinin haila da kuma jinin biki na haihuwa falli yasumbu to wajibin dayan kukun ne da wajibin wannan mutumin ne ko wannan matar su azumci wannan wata na ramadan suka ce wannan bigire na aya Allah madaukakin sarki ya shafe wani hukunci ne da aka kawo farkon musulunci farkon lokacin da aka shar'anta azumi an ba da dama wanda yake so yayi azumi yayi wanda yaga azumin zai dan matsa mai ko yana da wani uzuri lafiyar salau yana halin zaman gida idan mace tana cikin sarki amma da yaga ba zai azumi ba aka ce kawai ya ce da miskini ya sha azumin sai ya ce da miskini babu ranko a farkon musulunci aka abin yake amma da aka saukar da wannan bigire na aya faman shahida minkum ash-shahra falli yasumu duk wanda ya halarci wannan wata aka sanar da ganin wata yana halin zaman gida sannan yana lafiyayye tana sarkakakkiya daga jinin haila da baiki to wajibi ne azumce shi daga nan ne sai aka soke wancan saukin da aka bayar yanzu duk musulman da yake lafiyayye dole ya azumi Allah subhanahu wataala ya shirye da shi sallama daukakin sarki ya ce wa man kana maridan aka sake dawo da abin da aka fada a baya amma ma'anar wannan ba dai da wancan ba wa man kana mariba aw ala safarin fa iddatun min ayyam al-ukhra duk wanda ya kasance majinyaci jinyar da aka yi bayanin ta wace take da tasiri akan azumi ko azumin zai tasiri akan ta ta hanyar karata ko kuma ta hanyar jinkirta warkewar wannan ciwon ko kuma ta hanyar shigar da mara lafiya cikin wahalar da ba zai iya jure mata ba ko kuma ta kai shi zuwa ga wata cutar to irin wannan jinyar ita ce aka ce a sha azumi aw ala safarin ko kuma ya kasance a hali na tafiya duk abin da ake kira tafiya a al'ada fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya sha azumi saboda waɗannan uzurarrukan guda biyu da Allah madaukakin sarki ya yi wa mutane yace to ya kirga fa iddatun ya kirga kwanakin da ya sha sai ya rama min ayyamin ukhra a wasu kwanaki na daban waɗanda za su zo a cikin watanni 11 kafin zuwan wani wata na ramadan ba daidai bane mutum ya kira ma azumi tsakanin ramadan da ramadan ya bari har wani wata na ramadan ya zo ya ci mai ayyamin ukhra da Allah ya faɗa shine fatutun wannan shekarar tsakanin wannan ramadan da ya sha zuwa wani ramadan da zai zo ake so mutum ya rama azumi idan mutum ya yi jinkiri shine ya kai shi ga wata na sha'ban Aisha radiyallahu anha tace ba ta samun rama azumi da ta sha sai a wata na sha'ban saboda matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam a wajenta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rama wasu azumin muka a cikin wata na sha'ban amma malamai suka ce ba azumi bane na wajibi da ya sha a watan ramadan a azumi ne na nafila da ya wajibta wa kansa amma tafiya ta zo ko wani uzuri bai sami ba to shi yakan rama sallallahu alaihi wasallam hatta sallolin na nafila idan bai sami wutiri ba yakan rama sallallahu alaihi wasallam idan bai sami sallarsa ta dare ba yakan yi tsakanin azhar tsakanin asuba da azhar kamar yadda ya faɗa duk wanda yake da wani wuridi na dare sai bai sami ba cikin dare yayi bacci to zai iya ramawa tsakanin sallar asuba zuwa azhar Allah madaukakin sarki zai rubuta mai kamar yayi sayyawar dare wannan da aka ce duk wanda ya kasance majinyaci bai kasance a halin tafiya sai ya sha azumi ko ya rama a wasu kwanaki na daban a malamai suka ce an sake dawo da wannan ne domin a nuna har yanzu duk da dai an ce duk wanda aka sanar da wata ganin wata na ramadan yana halin lafiya sannan yana hali na zaman gida idan mace ce tana da tsarki aka ce wajibi a azumta an sake dawo da wannan uzuri na ciwo da uzuri na tafiya domin a nuna mana har yanzu dai wannan uzurin yana haka malamai suka ce shine bambancin wannan woman kana maridan din da wancan da ya zuwa sama an sake dawo da shi ne domin kada wani ya ce a yanzu ba an ce azumi dole sai an yi shi in da ya sanar da ganin wata kana halin gida kana kaza to dole mutum ya azumi sai ya je shigar da hatta marasa lafiya da kuma matafiya abin da su har yanzu dai su suna nan da wannan uzurin shari'ar musulunci ita ce ta ba su Allah subhanahu wa ta'ala yace yuridu Allahu bikum al-yusra. Allah madaukakin sarki yana nufin ku da sauki. Malamai suka ce shi yasa ya shar'anta muku sharruwa lokacin da za ku yi tafiya ko kuma lokacin da kuke hali na jinya. Wala yuridu bikum al-usra. Allah madaukakin sarki baya nufin ku da kunci. To anan ne malamai suke cewa shari'a ta musulunci yana daga cikin abin da take banta da shi a barin sauran shari'o'i shine sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa bu'ittu bil hanifiyyati samha. An aiko ni da wani tafarki da ya karkata daga barin shirka zuwa ga tauhidi. As-samha tafarki mai sauki. Babu shari'ar da ta kai shari'ar annabin karshen zamani sauki shari'ar wannan al'ummar tamu. Babu shari'ar da ta kai ta sauki. Idan ka kwatanta da shari'ar Yahudawa sai kaga cewa mu musulmai lallai abin da aka ba mu mai sauki ne. Dan dai daga cikin su yayi jaraba aka ce kankar wajen zai har sai ya ga jini. Da sai kuma cewa kai ka sa ruwa ka wanke kawai. Inda taba. Wadanda suka yi shirka lokacin da Annabi Musa ya tafi ganawa da Allah madaukakin sarki wa wa'adna Musa zuwa ƙarshe. Yaje kwana 40 yana ganawa da Allah madaukakin sarki kafin ya dawo har sun koma shirka. Musa as-Samiri ya zo ya musu gunki na zinare. Ya zo ya kafa musu shi su kuma dake tabaku ne suka bi shi. Annabi Musa ya dawo ya tarar da mutane sun koma shirka kwana 40 kawai. Kaga wannan shekin na maka bayani da mutum banzani. Kwana 40 kuma annabin yana nan tafiya kawai yayi. Yaje ganawa da Allah madaukakin sarki kafin ya dawo. Har an koma shirka an bar tauhidi. To da suka gane sun yi kuskure. Suka tuba. Allah subhanahu wataala yace to tubarku shine wanda bai shirkar waɗanda ba su yi shirkar ba su kashe waɗanda suka yi. Wannan ita ce tubar ta su. Ko kuma duk abin da kai in dai har rai bai iso zuwa ga makoshi ba sannan rana ba ta fito ta yamma ba in dai ka tuba Allah madaukakin sarki ya gafarta maka sai dai in haƙi ne dan adam sai kuma zaka dauka ga mayar amma in dai haƙi ne na Allah madaukakin sarki to an wuce wajen in dai mutun ya cika sharuɗan tuba sannan an yi mana sauki a halin tafiya idan azumi ne mutun zai iya ajewa idan sallah ce mai raka'a hudu mutun zai iya dawo da ita wato an sauke mai raka'o'i biyu wanda zai yi tafiya ba dole sai ya wuturi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wutiri yana yawo ba dole sauran irin su walaha da sauran su duka an dauke wa mutum kuma yazo cikin hadisi duk ko bai yi su ba Allah madaukakin sarki zai rubuta mai ba san yayi idan marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan idan ba waye jinya ko yayi rashin lafiya akwai yayi tafiya za a rubuta mai abin da yake aikatawa a halin zaman gida lokacin da yake hal lafiya za a rubuta mai duk ibadar da ya kasance yana yi ta sallah ce ko azumi ko ambatar Allah ko ma menene za a rubuta mai lokacin da ya kasance yana halin zaman gida wato wanda za a kaddara mutun yayi dunya shekaru uku bai samu yin walaha ba ko bai samu yin azumi da ya kasance yana yi ba litinin da alhamis duk ranar litinin mala'ika zai rubuta mai yayi duk ranar alhamis za a rubuta mai yayi azumi duk lokacin sallar walaha mala'ika zai rubuta mai yayi sallar walaha har shekaru uku nan su kare ya dawo ya ci gaba da yi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi inda tace saboda haka shari'ar mu yana daga cikin abin da take banta da shi as-suhulatu wal yusr wato sauki sauki idan kaga mutum a cikin kunci to shine jefa kansa a ciki shi yasa Ibn Qayyim alayhi rahmatullah yake cewa ash-shari'atu adlun kullu wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha shari'ar Allah madaukakin sarki adalci ce gaba ɗaya ba zalunci a karanto maka aya a fassara ka ji zalunci a cikin karara wanda ya maka fassara bai iya ba ba haka Allah yake nufi ba sam ba dai ne fassara ba a kawo hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam a fassara maka ka ji ya kunshi zalunci a ba dai aka fassara maka ba in dai dai aka fassara maka to hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fada ba dan bai fade shi ba Annabi baya fadin zalunci yace wa rahmatun kulluha dukkan shari'ar Allah madaukakin sarki rahmat wa masalihu kulluha dukkan shari'ar Allah madaukakin sarki maslaha ce wato amfani ne ga mutane babu cutarwa yasa an ka ji fatawa za ta cutar da mutane to gaskiya ba daidai ta zo ba daidai aka fade ta ba an kuskure ai fatawa a ce musulmai su kuma idan suka yi za su samu cutuwa a yanzu ko nan da shekaru 100 ko nan da shekaru 200 za su cutu gaskiya ba daidai aka yi ta ba babu wannan dukkan shari'ar Allah madaukakin sarki maslaha ce wato amfani ne ga mutane shi yasa almai suke cewa addinu ja'a li sa'adati al-bashar wannan addinin yazo ne domin ya jiyar da mutane daɗi a cikin wannan rayuwar ta duniya kuma su samu abin da yake haka ma a cikin rayuwa ta lahira sai wancan malamin ibn al-qayyim yake cewa wa ma faraja min al-maslahati ila al-mafsada wa min ar-rahmati ila dhiddiha wa min wa min al-'adl ila al-jawr falaysa min shari'ati llahi fi falaysa min shari'ati llahi fi shay wa in udkhila fiha bi ta'wil al-fasid duk abin da ya fita daga cikin rahama a ce ma al-qur'ani ne ko hadisi amma ya fita daga rahama ya koma zalunci ya fita daga amfani ya koma rashin amfani sannan ya fita daga adalci kaji ya koma zalunci yace wannan baya daga shari'ar Allah madaukakin sarki yace wa in udkhila fiha bi ta'wil al-fasid wani mummunan tawili ne ko wani kuskure ko rashin fahimta ko karancin ilimi ya shigar da shi cikin addini amma a sam shari'ar Allah madaukakin sarki babu zalunci shari'ar Allah madaukakin sarki babu rashin tausayi shari'ar Allah madaukakin sarki babu cutarwa a ciki duk abin da aka hana mu zai cutar da mu ne a duniya zai cutar da mu a lahira duk abin da aka ce mu zai amfane mu a nan gidan duniya sannan kuma zai amfane mu a lahira Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin ku da sauki yasa yace in ba ku da lafiya ku aje azumi in za ku yi tafiya ma ku aje azumi wala yuridu bikum al-usra Allah ba ya nufin ku da kunci ko kuntatawa ولتكملوا العده yace kuma domin ku cika adadi na kwanakan azumi ko dai 29 ko kuma kwanaki 30 ولتكبروا الله على ما اداكم kuma domin ku girmama Allah madaukakin sarki ta hanyar kabarbari a bisa shiryar da ku da yi ولعلكم تشكرون tsammanin ku gode wa Allah madaukakin sarki a bisa saukar da alqurani ba ku wannan wata na ramadan sannan sauki da yi muku sannan kuma iko da ya baku akan azumtar wannan wata na ramadan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya shirye da mu abinda na fara daidai Allah ya tara muskilla da inda na kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mu Allah madaukakin sarki ya daidaita mana lamura a cikin wannan kasa Allah subhanahu wataala ya sa mu na daga cikin entatu a cikin wannan wata na ramadan Allah ya karba mana sallah da sallolin mu da kuma azumi da muke yi Allah gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu da yan uwa da abokan arziki Allah ya sa ƙarshe abin da zamu faɗa shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ya sunna